بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه
مراضيه
وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رقم الله ملوككي يا أمفاني مدى أبن مكي كرنتاوة ومن اللتافي من البركة Allah ba mu ikon aiki da shi da fa'idantuwa da shi da rabauta da samun sakamakon da ake samu a aiki da shi da kuma dukkan abin alheri da mutum ya sani muna godewa Allah da ya sake hada mu a wannan safiya ta talata 9 ga watan safar a shekara ta 1441 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 8 ga watan 10 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasin mu na 80 daidai a karatun wannan littafi mai albarka Idhafatul Lahfan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala muna karshen babi na 10 wanda yake magana akan alamomin lafiyar zuciya da alamomin rashin lafiyar zuciya ya gabatar da alamun rashin lafiya muna cikin bayanin alamun lafiyar mana abin da yake nuna maka cewa zuciyarka kalau take a waɗannan mawazin da malam ya ambata ba iya alamomi bane mizani ne da kowa zai auna zuciyarsa da shi idan ya samu irin waɗannan abubuwa to alama ce cewa zuciyarsa kalau take irin lafiyar da ake so a samu a zuciya yawa irin lafiyar da ake so a samu a zuciya lafiya wajen alaka da Allah mun tsaya a maganganun as-salafu salih da malamin kawo mana karshen da muka karanta shi ne maganar Yahya ibn Mu'az man surra bi khidmati llahi surrat al-ashiya'u kulluha bi khidmati wa man qarrat 'aynuhu billahi qarrat uyunu kulli ahadin bin nadari ilayhi yau kuma zamu tashi inda yake wa min alamati sihhati al-qalbi daga cikin alamun cewa zuciya kalau take Allah ya futura an zikiri rabbihi shi ne kada zuciyar nan da ita mai zuciyar su yanke daga ambaton ubangijinsa wana kada a samu wani lokaci baka cikin halin zikirin ubangiji zikiran bil lisani wa zikiran bil qalbi alladhi huwa aham ambaton zuciya da raurawar da zuciya za ta yi saboda tuna ubangiji babu wani hali da zaka manta shi zikir anan yashmal ambato da tunawa yawwa kada a samu lokacin da za a ce zuciya ta manta Allah kada a samu lokacin da za a ce zuciya da harshe ba sa ambatan Allah duk wannan ya shiga cikin wannan zikirin da ake so in ko haka ne to ya zama cewa a kowane lokaci zuciyarka tana tuni da ubangiji ba ta manta cewa yana muraqaba a kanta ya san me take yi ya san tunaninta ya san abinda take son ta yi ya san abinda ba ta so ta yi ya san wace irin soyayya ce a ciki ya san wace irin kiyayya ce a ciki ya san a kowane lokaci ga irin abinda yake jujjuyawa a zuciya to ya zama cewa kana sane da haka baka manta ba sannan kuma kana ambatan Allah subhanahu wataala da harshenka da gabubban jikinka ta hanyar nisantar abin da ya hana da kuma aikata abin da ya umarni wala yas'ama mana Allah ya futura wa Allah yas'ama haka nan kuma kada mutun ya kosa min khidmatihi daga hidimar ubangiji kada ka ji kagaji kada ka ji cewa kai musuluncin nan da shari'o'insa sun ma nauyi zuciyarka ya zama abinda take so da ta fi so a rayuwa gaba ɗaya shine ta ji ta a cikin hidimar ubangiji da kuma ambaton ubangiji wala ya nasa bi ghairihi haka nan kuma ai Allah ya nasa bi ghairi ai bi ghairillah kada ka ɗebe kewa da wani Allah ya zama wanda zai ɗebe maka kewa shine Allah subhanahu wa ta'ala ko duniyan nan gaba ɗaya ka kosa da ita ka gaji ba wani abu mai daɗi damuwar duniya ta dame ka to ka koma zuwa ga ubangijinka babu lokacin da zaka ji zuciya a ce har Allah din ma ta gaji da shi to zuciya ba ta da lafiya in ka tattaro fushinka da zaka yi da duk duniya ka ji kowa ya dame ka saboda ba komai a aljihunka kana jin haushin kowa to kada ka bari a ce har ubangijinka ka sa shi cikin waɗanda kake damuwa da su in akwai wannan alamar to lalle zuciya ba ta da lafiya ya zama duk inda zaka duk wata damuwarka ɗauke ta ka aje ta gaban ubangijinka ka tattauna da shi ka gaya masa ga abin da kake ciki kuma ya sani ba wai dan bai sani ba ka samu inda ne zaka kai karar duk wani abu zuwa gare shi ba dai shi ka kai karar wani zuwa gare shi ba to wannan shine babban abu sai ce kada ya zama ka ɗebe kewa da wani wanda ba shi ba in zaka samu ɗebe kewa ma da wani wanda ba shi ba to mutum uku ne in wani abu zai sa har ka samu nutsuwa ka ji daɗin zama da wani a duniyan nan gaba ɗayanta kakaf to mutum uku ne man yadulluhu alaihi wanda zai shiryar da kai ya nuna maka Allah to shine abokin zaman ka abin ɗaya bikewarka wanda zai nuna maka cewa ga hanyar Allah wa yuzakkiruhu bihi da mai tunasar da kai dangane da Allah mai ma wa'azi mai maka gargaɗi in ka manta a dawo da kai kan hanya wa yuzakiruhu bihadha al-amri wanda kuma zaka tattauna da shi domin ka rike ilimin da yake da alaka da wannan lamari. Muzakara shine tattaunawa ta ilimi. Tazkiri ko wancan dama a fadakar da kai a gargade ka. Dalala kuma a shiryar da kai. To duk abinda ba wannan ba kada ka samu daibacewa da mai aikata shi. Ma'ana sai mai waɗannan. Kamar hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mal'u ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ko illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim haka ne ko yawwa duniya gaba daya abin la'ana ne sai zikrullah ambatan Allah da kuma abin da ke da alaka da shi ma'ana masu ambatan Allah masu gargadin ka akan ambatan Allah masu tunasar da kai akan ambatan Allah masu zama tare da kai a ambaci Allah in ba wannan ba sauran abin duk shirme ne duk abin da zaka yi ko ba a kira shi shirme ba in alheri ne akwai wata hanya da zai taimaka maka ka samu alaka da Allah to ya shiga cikin wannan in ku ba a cikin wannan yake ba to shirme sunan sa ko da jin dadin duniya ne shi yasa ake son a rayuwar mutum yayi kokari ya mallaki zuciyarsa ta yadda hatta jin dadin duniya zaka malkwado shi a samu wani nau'in abu na ibada a cikin sa dan ka samu lada da cin abincinka da shan abin da zaka sha kusantar iyali duba kusantar iyali sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa wani element na tunanin ibada a cikin sa cewa lada ake samu to kai istihdarin niyya a lokacin da zaka yi irin wannan mata'in duniya din wannan jin dadin duniya ka juyo da shi ya zama wani abu ne na ibadar da zaka samu lada ya zama akwai alaka da Allah a cikin sa to zaka ji dadin rayuwarka kada ya zama ka maida komai naka ya zama abin duniya ne kawai babu wani abu na samun lada a ciki wannan kuma duka a zuciyarka ne abin yake in ka tattaro shi ka juyo shi zaka ga insha Allah zaka iya kulmado shi ya zuya ya zama akwai alaka da addini a cikin dukkan lamuran rayuwarka Allah ya samu gane haka ya ba mu ikon aiki da haka wa min alamati sihhatihi ay alqalb daga cikin alamomin inganci da lafiyar zuciya annahu idza fatahu wirduhu shi bawa idan wuridinsa wato ibadar da ya saba yi in ta kufce masa bai yi ba wuridi bahaushe yana amfani da kalmar wuridi asalinsa alwird wird shine duk wata ibada da ka saba yin ta da ka aje wa kanka a kullun zan karanta juz'i 5 na Qur'ani wato izu 10 a kullun zan karanta izu 2 na Qur'ani daga karfe kaza zuwa kaza a kullun zan yi nafilfili da izu kaza nafilar dare duk a cikin wuridi suke a kullun zan yi sallah nafila kaza a kullun zan karanta qur'ani izu kaza a kullun zan yi tasbihi lokaci kaza hamdala lokaci kaza wannan shi ake cewa mene wuridi ita ibadar da ka aje mata lokaci da ka saba yin ta shine wuridin ba jan tarbi shine wuridi ba kamar yadda Bahaushe yake dauka ko an ga mutum yana jan tarbi ai mun na wuce shi yana wuridi a'a wuridi ba shine jan tarbi ba wuridi shine duk ibadar da ka aje lokacin da kake yin ta ka saba yin ta to duk mutumin da ranar da wuridin sa ya wuce ya kufce masa bacci ya kama shi bai sallar dare ba misali shi a misalin wannan kenan bacci ya kama shi bai farka ba sai asuba bai samu ya tashi yayi nafilfilin dare ba to wannan shine ake ce ma wuridin sa ya kufce masa wajada li fawatihi alaman zai samu wani radadi saboda kufcewar wannan wuridin da bai yi ba a'azama min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdihi zai samu radadi fiye da ba fa irin wanda ba fiye da irin radadin da mai kwadayin dukiya zai samu irin radadin da mai kwadayin dukiya musamman ma a ce kuma mai kwadayin ne shahihi marwaci idan mutun yana da kwadayin dukiya da tsananin santa da kuma rowar ya bayar to in ya rasa dukiyarsa dan Allah ka kwatanta ya zuciyarsa take ko ai masa sata ko ba biya shi bashin sa ba lokaci yayi ya rika hancini ya rika hargowa ya buga waya ya buga tebur ya fushi ya taka kafa ya kama hanya a tafi kotu gun yan sanda hankali ya tashi wannan fa idan mutumin da za a kai kara ne in ko sata ce ya kasa bacci yayi ta tunani a duniya yau me ya same shi yayi tagumi wani me ya faru ne ai kaza ai kaza ai kaza duk wanda ya gani sai ya gayawa ya shiga bala'i misali nake faɗa wato ka sami irin wannan din wanda yafi kowa haka to sai ka fi shi jin radadi a zuciyarka in baka samu damar yin nafilfilinka ba wannan shine alamar cewa zuciyarka kalau take kun suranta wannan misalin ka kwatanta misalin ni ba sai na ce ka duba wani mutumi da ka sani mai kwadayi ba ai kowa san mutum dai mai kwadayi na dukiya idan dukiyar nan ta kufce masa bai same ta ba wata riba ta kasuwa ta kufce bai samu ba daidai duk misalin da zaka iya kawowa irin yadda hankalinsa yake tashi akan bai samu duniya ba ya bi ya bi ya bi bai samu ba ya hankalinsa yake akwai damuwa ko ba damuwa to irin wannan damuwar yanzu mu a yanzu a ce maka ka samu rabin ta ma in ka rasa nafila ko ka rasa farilla wannan fazancen ma nafila ne shine wuri ne kun fahimci abin yadda yake to ballantana a ce ka rasa farilla in ka rasa farilla fa damuwarka ya kamata tafi wannan damuwar wanda ya rasa nafila domin wuridi a nafila yake shine kai ne ka zaba lokacin da zaka yi wanda ka zaba wanda duk abin da za a ce kai ka zabi lokacin da zaka yi shi kaga ba farilla bane an fahimci abu to ina ga farilla yanzu dan Allah ka tambayi kanka yau shi ka taba jin bacin rai ka rasa sallar asuba an yi ta a jami'i an kare ka taho daga gida ma kenan ka tashi a makare kana zuwa masallaci assalamu alaikum rahmatullah ko zaman karshe baka samu ba ka ji zuciyarka wani ko kadan wani ma wannan abun bai dame shi ba kawai zai ta dubawa ne ko da wani ya zo su yi tare amma jin cewa ya rasa wannan jami'in na farkon bai haifar da komai na tasiri a zuciyarsa ba wannan fa farilla ce to balantana wanda ma ba ma yayin nafilfilin wuridin ma bai san ma'anarsa ba ballantana a ce yana da wuridi ko na qur'ani ko na zikirin ko na sallar dare kunga muna da matsaloli a shekenan tsakaninmu da me da ubangijinmu dangane da wannan zuciyar yawa akwai bukatar lalle a gyara zuciya idan dukiyarsa ta kufce shine fawati wa faqdihi da rashi a ce ya rasa dukiyar gaba daya ya rasa ta to irin damuwar da yake yi da radadin da yake ji a zuciya to kai in ka rasa nafilfilinka ka ji wannan radadin ya fi nasa shine alamar cewa zuciyar kalau take in wannan shine gauge ma'ana abinda za a gwada a ga cewa akwai lafiya a zuciyar ko babu a ce in bai kai haka ba baka da lafiya to lalle ku ba mu da lafiya akwai aiki ko ba aiki aiki ba karami ba wallahi ba abun wasa bane Allah ya taimake mu akan gane karatun da aiki da karatun nan ومن علامات صحته اي wannan in muka zo irin wannan mukan bada labarin sahabbai da saboda rashin wani abu su rabu da wani kan mutun yaji duniyar sa ma gaba daya ba da ita kun san wanda yaje rasa sallar la'asar garin binciken gona da gewaya ya dawo an yi sallar la'asar ya dauki gonar gaba daya ba da ita yace in dai wannan ce za ta zama sababin ya rasa sallar la'asar to yau yayi sallama da ita kuma yanzu ba sallolin ma mutum sai ya zauna ya tara su sai ya samu lokaci sai ya rama tun safe yana aiki a office ana ta meeting ba fitowa a yi sallah ko ana kasuwa ana talissafi ana talissafi wannan yazo su gama ya tafi wannan yazo ya gama su tafi an kira sallah to bari dai ko raka daya ma samu ba komai sai a gama raka'ar gaba daya hudun bai samu ba la azhar la la asar sai ya rufe shago karfe 6 shi ma dan an rufe kasuwan ne a inda ake rufe kasuwa sai ya je gida ya dau buta nan da nan furfurfur Allahu akbar Allahu akbar shikenan yunwa kuma yake ji sai kuma a kawo abinci akwai masu irin wannan rayuwar ko babu Allah ya sauke mana Allah ka dora mu a tafarki wa min alamati sihhatihi daga cikin alamun inganci da lafiyar zuciya annahu yashtaqu ila alkhidmati zuciyar mutum za ta rika shauki tana sha'awar tana hankoran ta samu hidima ga Allah da bauta ga Allah kama yashtaqul ja'i'u ila at-ta'ami wash-sharabi irin yadda mayunwaci mai jin tsananin yunwa yake matukar sha'awar abin da zai ci yake matukar sha'awar abin da zai sha to zama haka kake sha'awar hidimar Allah idan mutum yana jin yunwa wani lokacin ai har yakan zautu ya rasa inda zai sa kansa ko to irin wannan halin da mutum zai shiga ina da abinci ina da abinci ina ga abin sha wani haka hale hale yana tafiya to haka ake son mutum ya zama kwaɗayin sa na ya bauta wa Allah haka zuciyarsa za ta zama kullum tunanin ina hidimar ga zan samu lada a kanta nan hidima umuman ya shiga cikin bauta ta'abbudi bil badan da kuma ta'abbudi bil mali yawwa da ta'abbudi bil lisan shine bil zikr da kuma bil qalbi da tsoron Allah da tawakkalinsa duk wannan abun karka rabu da shi kuma ina ake neman ina za a samu hanyar da za a shiga aljanna ta hanyar taimakawa addini nema kake yi ka shiga ayi da kai ina za a yi da karfi sharar masallaci gyaran makabarta ko ka rasa duk abin da zaka yi je ka nemi mai aikin makabarta a nuna maka wani wuri ka dau fatanya a gyara da kai ka dawo gida yau kayi wani abu da za a je maka lada maimakon zama kawai a gindin bishiya ko baka yi komai ba baka zagi kowa ba baka yi gulma ba to baka ambata baka aikata komai ba duk wata hidima ta ubangiji ya zama cewa zuciyarka haka take shauki irin yadda dai mayunwaci yake shaukin ya samu abinci duk misalin kun gane shi wannan kenan sannan yake wa min alamati sihhatihi wannan alamomin akwai fa'ida sanin su ina ma muna riƙewa ko ya kai mutum fa ya rubuta waɗannan ya riƙa kallon su kullun da safe ko ko bai kai ba ka ware su a wata takarda kullun ka kalle su da kaza da kaza alamar cewa kana da lafiya ko baka son lafiyar kowa yana son lafiya to babu lafiyar da zaka samu wallahi irin wannan ta zuciya wajen alaƙar ka da Allah to min alamati sihhatihi daga cikin alamomin lafiyar zuciya annahu idza dakhala fi ssalati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya to ga babban idan mutum ya shiga sallah ya zama duk wata damuwarsa ta duniya da bakin cikinsa da abin da zai lullube shi damuwa shine hammi bakin ciki wanda yake damun ka a yanzu ba wanda ya wuce ba shi kuma shine ghammi yawa wanda ya wuce shine huzun mai zuwan kuma shine khauf to na yanzu shi ake ce mu ghammu bakin ciki da kake ciki na halin yanzu idan ya lullube ka damuwa akan wani abu in an ce damuwa kamar yadda Bature ke fassara ta da concern abinda ya tattaro tunaninka ya hada shi ba lalle ya zama bakin ciki ba amma abinda ya dauke tunaninka kake tatan tunani a kansa an fahimci abin shi ake nufi da hammu yawa ma'ana abinda ya shiga cikin ihtimamatika kullun shi kake tunani rashin lafiyar wani ko in ka fita yanzu wa zaka hadu da shi in ka bar wannan wuri dama ba a yi cefane ba yau
kaga wannan ai ba sunan sa bakin ciki ba ko yauwa amma abu ne da ya dauke hankalinka to wannan shine hammu shi kuma gammu abin da ya lullube ka na bakin cikin halin yanzu an fahimci abin to waɗannan abubuwa da hamminka da kuma gamminka waɗannan abubuwa guda biyu dangane da duniya ku duba fa dangane da duniya daga ka shiga sallah su fita daga zuciyarka suna kana cewa Allahu akbar to sun tafi ba tunanin komai ba zancen cefa ne ba zancen rashin lafiyar wani ko zaka ba komai da zaka tuno ba bakin ciki saboda matukar sha'awar cewa a gaban Ubangiji kake babu wanda kake so ka haɗu da shi ka samu nutsuwa irin Allah sai ka manta dadin komai a duniya komai da dadinsa da tunaninsa da shauƙinsa ka aje shi a gefe bai dame ka ba abin da ya dame ka shine Allah ya yarda da kai ya ji zancenka ya amsa bukatunka ka samu yardarsa kamar ta duk wannan damuwa ta duniya ne wannan kenan washtadda alaihi khurujuhu minha kuma ya zama fitarka daga sallah yafi komai tsanani baka so sallar ta kare so kake ai tai baka so da in ka ji an ce kana da damuwa shine a ce assalamu alaikum wa rahmatullah to bakin ciki ya zo ta haka muke tsakani da Allah dan Allah mu duba zuciyarmu mu duba sallarmu yadda muke yin ta far 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 an sallame ana sallame wani ya fita ina za shi gindin mishiya ina za shi talabijin ina za shi waya hankalin ma wani gaba ɗaya dama can a can yake wani ba hannun ma ko a cikin farin ciki yake yanzu nan aka ba shi dukiya mai yawa ba shine da babban farin cikinsa ba yana jinta a aljihu to gaba ɗaya sallan nan ba za a yi ta a nitsa ba gashi a nitsa yake ba nutsuwar ta samu an samu kuɗi nan kuɗi nan kuɗi aljihu biyu a cike yana fitowa hidimomi zai je ci gaba da to wannan hidimar da zai shiga ita ce hannunsa a lokacin ita zai hankalinsa ya koma yau zai biya bashi har lissafi da budget a cikin sallar ya gama ana yi ko ba a yi to zuciya akwai matsaloli a cikinta wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu a cikin sallar zai samu rahassa natsuwa da kwanciyar hankali hutunsa ita ce shine raha hutu duk wata damuwa ta duniya in ta dame shi to sai ta koro shi ya zo ya yi sallah sallar ita ce hutu ita ce ni'ima da zai ni'imtu a zuciyarsa kamar misali a ce mutum yana halin tafiya ko ka kaddara ka kwatanta wannan da mai aikin haji ya baro Muzdalifa da safe ya zo ya yi jifa ya tinkari hanyar maka bayan ya yi jifa ba mota sai tafiyar kafa ya huta yana neman gurin da zai huta ga rana ko ina yana neman ruwan da zai kurba a cikin bala'i yake ko ba a cikin bala'i ba to sai me yake nema a lokacin nan da za a kawo shi wani daki mai sanyi da air condition ya samu wani ruwa ya sha zai kwanta a ce ba yanzu zai dawo shi ba misali ya je masaukin sa a Makka ya koma ɗakin sai kunna AC ina kwatantawa ne surar wahala in mutum ya fita daga cikin wani yanayi ko mutum a ce tafiya ya yi tafiya dawo daga wani wuri kuma tafiyar a ƙafa ko a jakinsa ya je gona ko da me yana buƙatar matuƙar ya huta ya samu sanyi ya samu ruwa mai sanyi ya sha to wannan ni'imar da zai samu in ya shiga wannan AC da sauransu ba shine zai samu kwanciyar hankali da ni'ima ba to ya ji cewa sallarsa ita ce mai bashi irin wannan ni'imar da natsuwar da kwanciyar hankali shine alamar zuciyarsa kalau take an fahimci misali wannan kenan wa qurratu ainihi wa sururu qalbihi ya zama cewa sallan nan a cikin ta zai samu qurratu ainihi farin cikin sa da murnar sa da annashuwar sa da duk wani abu na jin dadin murna ne ashe he is happy duk abin da yake so ya samu na farin ciki to ace a cikin sallah zai samu kun tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadin wannan magana yake ga wa Aisha kamar da masu riwaya dai da yawa masu ruwaito yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi ingantacce hadisin Aisha hadisin Anas maki Aisha radiyallahu ta'ala anha tana bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da bashi da lafiya shine bashi da lafiya rashin lafiyar sa ta karshe wanda a cikin ta ya rasu sallallahu alaihi wasallam yace wa Aisha muri Abubakar falyusalli bin nas je ki umarci Abubakar ya salla da mutane Aisha ta zo ta samu babanta sayyidina Abubakar cewa kai salla lokacin da suna cikin masallaci ka jagoranci salla a tada salla yace ki koma ki ce masa asa Umar ni zuciyata mai rauni ce ta zo ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ki koma ki gaya wa Abubakar ya salla ya sake cewa a dawo a gaya wa Umar shine sai kwatanta su cewa inna kunna sawahib Yusuf kuna kun cika mujadala kamar mutanen matan nan na Annabi Yusuf ta sake komawa ta gaya Abubakar shine Abubakar ya ta aka tada iqama za a fara sallah ya matsa gaba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ko ya ji dan karfi karfin jiki wajada khiffatan fi badanihi ya tashi zai taho Aliyu da Abbas suna rike da shi Ali ibn Abbas suna rike da shi da nan gefen ana rike da shi fa sallallahu alaihi wasallam kafar ba zai iya takawa da kansa jikin ba zai iya daukuwa ya tsayu akan kafarsa sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin dakin Aisha wanda takun kafa ɗaya ne zuwa cikin masallaci a tada sallah yayi a zaune ya kasa dama kafin nan sau uku yana tasowa zai zo cikin masallacin ayi sallar wata rana sai ya fadi ya suma yana sha'awar ya zo yayi sallar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi ya suma a sa masa ruwa a goshinsa Aisha ta sake jansa ta mai da shi a nutsu kadan bayan wani lokaci sai ya sake tasowa ya ce zai shigo sai ya sake faduwa a wannan karan aka shigo da shi masallaci aka aje shi ya kalli alƙibla ya tada sallar yana sallar yana limanci sayyidina Abubakar shi kadai ke iya jin kabbarar sa saboda raunin muryar shi ne ke dagawa mutane mutane suna jin sautin sayyidina Abubakar in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar kasa kasa sayyidina Abubakar ya ce Allahu akbar haka mutane suka yi sallar nan tare da shi to a wannan lokacin kafin ya fito yake ga ma Aisha da aka dauko shi din yace ja'ala Allahu qurrata aini fi salah a lokacin ne yake ga mata wannan Allah ya sanya farin ciki na duniya kakaf din sa a sallah yake in dai ina son farin ciki to a cikin sallah nake samun sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar kuma na hadithin Anas daban har yanzu yana fadin cewa hubbiba ilayya a wata riwaya akwai mini duniya dangane da abun duniya an soyar mun an sa mun son da turare da mata waju'ila qurratu aini fi salah sannan an sanya mun farin ciki na kakaf to a sallah yake in dai ka ga mun yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na son farin ciki to a sallah yake son in damuwar duniya ma ta taso har yace arihna biha ya bilal Bilal kira mana sallah dan mu samu hutu shi hutun zuciyar a sallar yake samu mun kuma hutun zuciyar aina yake mu a zamanin yanzu a duniya a abubuwan duniya a hira a kallo a waya a lokutan banza da bata lokaci Allah kyauta mana Allah sa mu tarbiyantu da tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن علامات صحته لكن ألام من إنغنت دكما لا في رزوتيا أن يكون همه واحدا يزمت تنانك دداموارك بدأتين أبو دايدا ميكا وأن يكون في الله همك ديني كما يزمت أن ألان shine ka tsiraran kiyama ka shiga aljanna wannan shine abin da concern dinka kullun tunaninka abin da zai dauke maka hankali yaya zan yi in tsira a wurin ubangiji ran kiyama in shiga aljanna ya zama kuma duk abin da zan yi tunani na da kai kawo na me zan yi to ya zama cikin lamarin Allah ne shine wa an yakuna fillahi ga wani hammi wasu irin wannan da Allah a taimaka mana a taimaka wa masallaci ka taimaka wa kanka ka taimaka wa gidanka ka taimaka wa iyalinka dan Allah a cire irin waɗannan abubuwan a waya wannan kaɗe-kaɗen ya zama ba su ne sautin da za a ji a wayarka ba musamman dai kai mai masallaci mai caji a masallaci wanda koyaushe za a iya kiranka kuma a ji irin wannan a wayarka ba daɗi don Allah a daina don Allah Allah ya tsare mana to mu je wa min alamati sihhati an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillahi wa min alamati sihhatihi an yakuna ashahha biwaqtihi daga cikin alamun ingancin zuciya da lafiyar zuciya ya zama cewa mutum ya fi rowa da lokacinsa an yazhaba dha'ian a ce ya tafi a ɓace bai komai ba ya lalata lokaci kwaɗayinsa na kada ya ɓata lokacinsa damuwar da zai samu in ya ɓata lokacinsa ta zama ta fi min ashaddin nasi shuhan bi malihi ta fi tsanani sama da irin yadda wanda shi ne zumbulika kan marowata dangane da dukiyarsa irin yadda yake da rowa da dukiya to haka kake da rowa da lokacinka lokaci ruwa gwai da Allah maɗauki ya yi rantsuwa da lokaci wal asr da wasu lokuta daban-daban a rayuwa Allah maɗauki ya yi rantsuwa da su wal layli idha yaghsha ko wad duha والشمسي وبوهاها ده سورن وغسنن ده ده ووراري فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وبهك بقى وراري ده وعالشم القرآن الله مدوك يا إيران سوايانون مهمان شين لوكتي ون اللوكتي شيني فلا يوركا سوني ولنن ساعة عند أكي أوناوا ونن أوين كاي أوا كذا a kaza kai awa kaza a kaza ka tafi office ka zauna ka sa hannu a kaza an yi kaza karfe kaza an tashi ka ci abinci kai sallah an yi waye ka dawo gida rana ta kare ba za ta dawo ba gobe ma irin ta jibi ma irin ta kullun rayuwarka ce take raguwa me yasa ba za ka yi tunanin kai filin wannan gap din wannan lokacin ka cika shi da ayyukan alheri ka cika shi da ayyukan alheri in lokacinka daya wani wata awa daya minti daya ta kubce a wani abin da ba da'ar Allah ba to irin damuwar da zaka samu ita ce irin damuwar da mai rowar kudi zai samu akan in kudin sa ya kubce ko makamancin wannan kada ya bata ya yake gadin kudin ya yake tattalin sa ya yake samun damuwa da bakin ciki in kudin ya kare ko ya ragu ko wani abu ya kubce masa baya so ya ba wa kowa daga ya hango mai roko ko mai bara ko mai neman taimako ransa zai bace kamar ya zage shi yace karka doso ni to irin wannan damuwar dangane da dukiya da kuɗi irin ta ake so ka samu dangane da lokacinka kada ya tafi a banza duk lokacinka ka lissafa me zaka aikata dan Allah cikin mu yake irin wannan timetable ta rayuwa ta tsara bayan an tashi karatun nan yau talata abinda ke gabana shine kaza zan bi gidan wani zan gaishe shi zan yi kaza zan je in gaida gatima zan je in gaida mahaifina zan yi waye zan yi waye zan je in kintsa gida tefa ne waye dan huta tafi office yi aiki kaza dawo a office din in wani abu da sauki tasbihi karatun alqur'ani nafilfili wani ma zai ji abun mamaki ne wannan kun san wallahi bala'in da wannan waya ta ja mana yanzu lokacin karatun alqur'ani a gun mutane da yawa har babu shi ballantana a ce mutum ya zauna yana tasbihi na sha baku labarin a ce yanzu misali manya-manyan malamai a lokacin fatawa ma Ibn Malam bin Bas lokacin da ake masa fatawa kafin a karanta tambayar ana karantawa yana fahimta fa amma yana astaghfirullah yana subhanallah yana jin amsat ay abin nan kai karanta tambaya bai bar wannan lokacin ba yana tasbihi saboda kawai kada lokacin ya tafi a banza mu yanzu kana wannan ma'aikata ka gama baka wata kawai a cikin aiki kawai kake Allah subhanahu wa ta'ala ya dai taimake mu wato wani lokaci muna buƙatar tambihi da faɗakarwa ba wai irin wannan kawai ba a sa mu gaba a koya mana ma yadda za mu yi timetable din rayuwar muna buƙatarsa ana buƙatar ko ba buƙatar wata ran a ware lokaci a koya mana yadda za mu yi tunanin yadda za mu tsara awoyinmu muna buƙatarsa Allah ta wata ran wasu bayan Allah su zo su yi irin wannan kwasa-kwasan ana yin su yawwa fannin yadda mutum zai amfani da lokacinsa akwai wata daura da ake ta amfani da lokaci daura yadda dai ake daura littafi a sauke to akwai daura kuma ta amfani da lokaci muna bukata ko ba mu bukata ai to yana daga cikin abinda zai taimake ka wallahi ka san yadda zaka yi amfani da lokacinka kaga lokacin yanzu misali irin waken nan na waya da sauransu duk minti ɗaya fa da zaka yi ka ji irin wannan ka kwatanta hasarar da kai inda Qur'ani ka karanta ka samu lada ko baka samu ba to koda wannan ba zunubi ko ba zunubi fa kai hasarar wannan ladan a wannan mintunan ba shi ka ji ba Qur'ani ba Qur'ani ka ji ba hasara ce ko ba hasara ba to ballantana wani abun mai zunubi ne ana wani kaɗe-kaɗen soyayya da waye da waye a zigar samari su zina duk a cikin wake-wake kuma su ne abin da ke cikin wayoyinmu wanda da ba wannan ba ne alal aƙalla a ce Qur'ani kake sauraro tasbihi ka zauna kai a masallaci zama da ‘ya’yanka kai ka ilmantar da su yau in kun je makaranta ai kaza wallahi wannan ya fi lada a kan ka sauraro wata waka ko bai fi ba ku yi amfani da lokacin nan mu yi amfani da lokaci zama da iyali kullum ina nana ta wallahi maganan nan muhimmancinta yadda mutane yanzu muka saba da zaman bakin titi da zaman majalisa ka bar iyalinka a gida bata san soyayyarka ba bata san komai ba baka da lokacinta wai kawai dan tsoron kar a tambaye ka a sayo kaza ko ba haka bane galibi ka so ka zauna kai hira da ita ka ɗebe mata kiwa damuwar da take ciki ta ila matarka ɗaya ce damuwar da take ciki da makota da sauransu da yara ka ja yaran ku yi wani abu da su ku zauna a tattauna a kintsa yadda gida zai zama duk wannan fa in ka kyautata niyya kamar yadda nake faɗa ɗazu in ka juyo shi sai zama maka ibada cewa so nake su kintsu su shiryu maimakon in bari magulmata su shigo gidan su sa mata labarin da zai ɓata tsakanina da ita gwandani in zauna in yi hira da ita maimakon su zauna kallon fina-finan banza da sauransu gwanda in zauna da su a kace talabijin ɗin mu yi hiranmu tafi wallahi yaro irin buƙatar da yake yi ta hira da babansa tafi masa kafin ɗin duniya saboda girman da baba yake da shi a zuciyar yaro amma in baka saba da shi baka bar shi da katun wallahi kana nan ɗin wata ran ma zai watsar da kai yana kallon katun ɗin saboda baka kula shi amma in ka saba da shi ka zauna kai hira da shi ya dau halin kirki ka ga ya masa abu kaza kaza abu kaza kaza daidai da hankalin sa zai dauka a marhalar da yake ciki ta rayuwa yafi maka samun lada kofofin da zamu cike lokacin fa da ayyuka wallahi suna da yawa kuma ayyukan fillahi duk na aikin Allah Allah ce muke mu wa minha daga cikin su dai waɗannan al'amura an yakuna ihtimamuhu بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل همتور متن أيكي يجارو يافي همتورين أيكي كنسا معنى يد ذاك دامد كينا في الفلي باشين يكي مهمنشي إلن كينا في الفلين دا إخلاسي با كيسو دا إحساني أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كي أيكم ميكو شيسا الله سبحانه وتعالى يمن ذنجي أتكن القرآن دنجن دمي كفرة العمل كو حسن العمل ليبلوكم أيكم منه أحسن عملا بأكثر عملا بل أحسن عملا كيف تجعل عملك حسنا يا ذاك سني أيكم كي زما حسن أن يكون فيه منه الإخلاص والمتابعة وتمام المراقبة لله في العمل كل كرك جن ألا ينا جنك ألا ينا جنك كرك جن مناجاتي ككيد أبنجدي إن صلى ككيد إن صدك ذاك باير كذا كي تنانين جن دا دنوانيا هنغو كان بايروها قبها كباني wani in ya hango wani yana ya hango ka kana bada sadaka sai ka rika jin dadi a zuciya yau an ga kai kaza to kai kokari ka yaki irin waɗannan abubuwan to ba sadakar ce za ta fi muhimmanci ba a bada sadakar a halin da yake akwai ikhlasi ya zama shi kafi damuwa da shi akan yin aikin kun gane bambanci yawa ai akwai aiki akwai kuma inganta aikin da gyara shi to ya zama damuwarka akan aikin yayin kyau ita tafi fiye da a ce yin aikin shi kansa fa yahrisu ala al ikhlas fihi ya zama ka damu kana da kwadayin yin ikhlasi a aikin wan nasihati da kuma baiwa aikin haƙƙinsa wal mutaba'ati da mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin aikin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar والإحسان ده كما سامن مرتبة إحسان وانا سوني أبوبان ذا سجارة مكا ايكي تو كاريك التنوة انا أبوبان يا في مكا مهمان شي ما سمد ين ايكي شي كانسا ها ايكو بيكا ما تدام اتبا كفا يمتحاك با ده ممي شي ين ايكي مجردا عن هذه الأمور قد يكون مفسدة إن هربا إخلاصي تو ايكا بات لوكتي domin in kai aikin ba ikhlasin ka bata lokacinka babu lada don haka kai aikin kana tuna da waɗannan abubuwa da ikhlasi da nasiha da mutaba'a da ihsani wa yashhadu ma'a zalika minnatullahi alayhi fihi ka tuno baiwar da Allah yayi maka akan yin aikin cewa baiwa ce ma ka samu dama kai aikin ka godewa Allah wa taqsiruhu fi haqqillah sannan kuma na shida ka tuno takaituwar da kake ko takaitawar da kake da rashin cika haƙƙin Allah da kake a wasu abubuwa din cewa kai ni ko ina da zanubai fa da yawa ina da laifuffuka da yawa ina da buƙatar wannan aikin ina buƙatar in gyara shi dan ladan sa ya tabbata dan na san in bai gyaru ba ladan ya tafi kuma na bata lokaci abubuwa nawa kenan har mallan ya ambata mana ce fa hadhihi sittatu mashahid mashahid ana nufin abubuwan da kake halartowa a zuciyarka lokacin aiki da Allah ku haddace waɗannan abubuwa abubuwa shida ba muna fadakarwa galibi akan sharuɗan karɓar aiki ba to duk lokacin da zaka yi fadakarwa akan sharuɗan karɓar aikin nan raba waɗannan wasu abubuwan guda hudu zaka ga sun taimaka sun fitar da ikhlasi da mutaba'a su fito sosai na farko shine me ikhlasi da nasiha baiwa abun haƙƙin sa yin sa yadda ya kamata wal mutaba'a kusa take da wannan kai abu bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-amru mashru'an yawa kada ya zama bid'a sannan da ihsani shine wannan muraqabar da zakai Allah yana ganin ka wa illam takunta rahu fa innahu yaraka sannan nabiyar shine jin ni'imar da Allah yayi maka ka samu damar kai wannan ibadar ita ma ni'ima ce ko sannan na shida ka tuna cewa wannan aikin ko kusa ko alama ba zai cike mafi yawa daga cikin abin da kake na takasiri na haƙin Allah ba ka daina ganin cewa wannan haƙin wani babban abu ne zaka iya dogaro da shi ka riƙa tuna cewa ai dama baka kaza baka kaza baka kaza na alheri wannan la'alla ya dan cike ma gurbi ma'ana kar ka dauki aikin a matsayin kamar an gama karbarsa ko ka dogara da shi an fahimci abin shine abin da yake nufi da wannan na ƙarshe ka riƙa halarto da takasiri da yawan takaitawarka yawan zunuban da kake yi ina ji na taɓa ambata mana dangane da bala'i wasu abubuwa hudu na alƙadi shurai ko ba wannan karatun bane ina ji a hudu ba ce wata rana yake cewa idan Allah ya jarrabe shi da bala'i kowane irin bala'i kowace irin cuta duk wata irin damuwa in ta zo masa yace yana gode wa Allah sau hudu nan wurin ibada ne zan maimaita amma bari mu je can mu dawo in bala'i ya same ka matsala ta zo maka ko tuntube kai kai gulando ko faduwa cikin kwata ko hatsarin mota ko sata akai maka ba damuwa ba ce ko rashin lafiyar da mata uba uwa wannan damuwar da za ta same ka alqadi shurai yace yana gode ma Allah duk bala'in da ya same shi sai ya gode ma Allah sau hudu kai wannan bayin Allah daban suke da mu bala'i ya samu amma godiya kake to shi irin godiya yace na farko yana gode wa Allah akan cewa ya iya yin hakuri yana gode wa Allah akan cewa ya samu dama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma abun godiyar Allah ne na uku yace yana gode wa Allah akan cewa wannan musifar iyakar ta kenan ba ta tsallake haka ba in gulando ne iya nan ya tsaya ba jiki bai mutu gaba ɗaya ba ko ba haka bane idan hatsarin mota ne ana yin sa sai ka cika alhamdulillah yanzu fa da Allah ya so fa da shikenan ana lahira ko ba haka ba sai ka ji ka nutsu sai zama karaya in ɗaya ce ka ce Allah ya kiyaye wani bakwai yayi ko ba haka wannan yana sa maka godiyar Allah na ƙarshe yace zai gode ma Allah akan cewa musifan nan ba a addinin sa ta same shi ba ba daga da'a ya koma sako ba daga sunna ya koma bid'a ba ridda yayi ba wannan duka shi ita ce musifa a addini to waɗannan mawaqif guda hudu yace duk musifa in ta same shi ya gode ma Allah ta hanyar waɗannan abubuwa guda hudu to wannan kuma kun ga ta bangaren aikin da kake yi ne yadda zaka gyara shi wanda in ka bi shi ta wannan hanyoyin guda shida to sun fi maka yin aikin muhimmanci to damuwa da waɗannan abubuwan guda shida su samu a kowanne aiki naka duk raka'a biyu da zaka yi duk azumin nafila da zaka yi duk sadakar da zaka bayar ka tuno waɗannan abubuwan guda shida da me ne za ku rike ikhlasi ko da me ne nasiha mutaba'a ihsani ko jin ni'imar Allah da kuma jin takaitawarka da laifuffukanka ka rika jin kai mai laifi ne kar ka rika jin alfahari cewa ni mai da'a ne yau dama wannan mu ai mun yi da yawa yawa to sai bala'i ya zo mai cewa in yi istighfari da yawa ko har istighfarin wai ya yi yawan da in ba a zunubi ma wai istighfarin ba zai samu abin da zai ci ba wannan shaidana ce wallahi shaidana ce wannan istighfari ne naka yi kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ba shi da zunubi akwai zunubi in kana zancen istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya istighfari ko ya bai kullun yana ya ce yana istighfari ya tubu ya astaghfirullah wa atubu ilai mi'ata marra a kullun to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zunubin da yake yi ne da wannan istighfarin zai ci in istighfari bai samu zunubin da zai ci ba a ce shikenan an samu matsala ai kun ga ba haka bane dake istighfari tarin lada ne in ka ji mutum yana irin wannan zancen to zindiki ne zandaka shine wannan aikin da ake Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke Allah ya kiyashe mu yawa da'arka kada ka taba ji a zuciyarka wani abun alfahari ce kai da'a ga Allah Allah ghaniyun ne la yahtaju ila ibadatika wa ila 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 ta'atika baya bukatar da'arka da'arka kai take wa amfani naka babu wani lokaci da zaka yi wa Allah alfahari kai kai kaza sau da yawa ya Allah mun fi mun ma kaza har zaka yi wa Allah gori akan yawan halalla da kai wannan duka shaydana ce wani abu ne da zindikai suka cuso suka kawo mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to ina ga sai mu tsaya akan wannan inda yake fa hadhihi sittatu mashahid la yashhaduha illa alqalbul hayyus salim babu mutumin da waɗannan abuwa za su halarto masa a zuciya sai zuciyar da take rayayya kuɓutacciya lafiyayya ingantacciya ita ce kawai za ta samu waɗannan abubuwa guda shida a cikinta za mu tashi akan wabil jumlati fal qalbu sahih zai kuma zo yi mana dauraya akan waɗannan abubuwan da ya ambata insha Allah darasi na gaba sai mu tashi akan haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zukatanmu su siffantu da waɗannan siffofi na alamar inganci da lafiya Allah ya sa aikinmu ya fi zancenmu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da mu a tafarkin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya Allah ya karawa malam imani da tsoron Allah amin wa iyyaka malam don Allah waɗanne manyan abun ko abubuwan ya kamata na yi riko da su wajen ƙara ikhlasi da dagewa da tabbata haddar alqur'ani domin shaydan yana min wasa da hankali sai na fara na yi nisa sai ya samu shubuhohi sai na bari sai bayan wani lokaci na dawo to wannan da haddar alqur'ani da duk wata da'a ma idan ka samu irin wannan na farko ista'in billahi ala tilka shubuhati wa in sammaitaha shubuhati duk da ka kira su shubuhi ba lalle da ma'anar su shubuhin bane kana nufin dai shedan yana kawo maka wasu abubuwa da wasu wasi da meye na farko ka nemi tsarin Allah tun yadda ka faɗa ka gane shedan ne shedan kuma shine makire shugaban makirai za mu zo a babi na 13 za mu fara karanta haƙiƙanin makircin da shedan yake kulla wa ɗan adam ta inda yake biyo masa hanyoyi da yawa da babu wani littafi da ya ambaci wannan hanyoyi in ba wannan littafin da muke karanta ba to daga cikin su yakan yi ma irin wannan ya nuna maka cewa wannan aikin ba shine mai muhimmanci ba ko kuma ya nuna maka saurin ka yi gaggawa ka haddace saboda ka kasa gaba daya tarin haddar te ma yawa ba muraja'a har ka ji ka kasa sai kai tsammanin wata wani rauni ne a kwakwalwarka sai ka ji kagaji sai ka ji kosawa ka samu kwararru a haddar alqur'ani da harkar karantar da qur'ani ka nemi shawarar su iya ina zaka rika hadda a kullum kuma a tsara maka muraja'a ta ina zaka yi kuma izu nawa zaka yi a kullum da sauransu wannan abin da ya shafi alakarka da Allah kuma kai ta addu'a da neman tsarin shaydan ya shiga cikin zuciyarka yi maka tasiri tunda dama shi abinda zaka fara shi na alheri ka fasa to kowa sani dama wannan tasirin shaydan ne to kai kokari ka rabu da shaydan din akan irin wannan hali da yanayi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mu baki daya na'am mallam na'am na'am fillahi na'am ai dama asalin shi yasa na faɗi abun ma'anar nasiha asalin ta shine baiwa abu haƙƙinsa duk wani abu ka bashi haƙƙin sa in shi san aka ce an-nasihatu lillahi ba a nufin kai wa Allah nasiha irin da zaka ce ka je kai wa dan abokinka nasiha saboda yayi kuskure ko a hadisin addinun nasiha mallam ibnu rajab ayi sharhi mai kyau a cikin jami'ul ulum wal hikam ya faɗi waɗannan abubuwa ma'anan nasiha shine gyara abu a gyara shi yayi kyau kaga ashe in kana aiki kai itiqanin sa yawa kai shi ba iya maganar mutaba'a maganar shari'a ne tabbatuwar sa mashru'an wa Allah ya kuna mubtada'an to shi kuma itiqanin kai shi in an ce ga yadda ake sujada to kai ta da kyau koda kai ta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kai kokari da hirsin cewa kai sujada yadda aka ce ruku'un ka haka bayan ka yi miƙe din ai zaka ga ba kowa a cikin mu yake yin ruku'un koda an ce ga yadda ake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruku'u ba kowa ne yake irin wannan ba dagewarka akan ka kyautata shi shine nasiha a ciki yawa Allah ya samu daji wa alaikum assalam
wannan wasu malamai sun ambaci wannan a cikin wa'azi da akan yi da fadakarwa wajen maganin yawan zance a sallah hanyoyin da za ka yi maganin zancen zuci a sallah sukan faɗa cewa saboda shaidan yana yawan zuwa a cikin sallar mutum yakan tuna maka abin da ma ka manta har su ce idan ka manta wani abu ma kana so ka tuno to kai shiga sallah raka'a biyu za ka ji ka tuno to ai yanzu idan ka yi sallah raka'a biyun dan wannan ai kaga ka bata sallar ka ba dan kai dan Allah ba yawa sukan faɗa ne wannan dai kasancewar su nuna irin karfin da khinzabu shaitan din nan da ke shiga zuciyar mutum yayin sallah irin yadda yake da tasiri a zuciyar mutum to dan a guje shi ne yawa har sukan bada kisar sayyidina Umar yakan kintsa jeshi in za a tafi yaki yakan tsara wani da wani sune a dama wani da wani sune a hagu wani sune maimana da maisara da tsakiya da kalbu da sauransu a zuciya ce maimakon yin tunanin duniya ake sa malamai suka ce abinda ba a so shine tunanin duniya in tunanin yana da alaka da Allah to baya cikin abinda ba a so a sallah an fahimci abu yawa idza kana fillahi hatta a cikin sallah in zaka yi tunanin tunda da wahala mutun ya shiga sallar wani tunanin bai zo ba to malkwado tunanin ka juyo shi ya zama na addini na duniya abinda ya shafi ubangiji subhanahu wataala yawa Allah ya samu dace.